الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم
اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد جماعة السلام عليكم بركة متصادوا عشكم وانا شري نا حكم المسلمين شري نا ترى شو shiri na goma kamar yadda aka saba gani da jagoran shirin Sheikh Sharif Ibrahim Sani aka maka Allah barkamu da sa'a shirin mu na goma
da
kamar yadda aka saba za mu ci gaba da fati amma yau muna son ka gaya mana falalarta hikimomin da ke tattare da ita da irin daukaka da Allah ya mata a cikin addinin musulmi
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحاب السادة المجاهدين أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته واتو مكرنتا أبن لألا سوك ألا سوك منع مأنون واتو Fatiha.
Fassarat.
Ita Fatiha dai ta shirka inda Ubangiji maɗaukakin sarki yana cewa siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin. So Ubangiji ya ce wannan sura da wasu ma'anoni na mamaki da wasu abubuwa na mamaki. Na ɗaya dai kai musulmi kana karatu kana ce alhamdulillahi rabbil alamin kana gode wa Allah akan dukkan ni'imominsa wa'anda ka sani da wa'anda baka sani ba manzo Allah ya nuna mana idan ba Allah ya koya mana wannan kalma ba da mu ma mun yi imuwa da mun bata a cikin batun godiya ga Allah saboda haka a cikin wani hadisi yana ce la uhsi sana'an alayka kama athnayta anta kama asnaita ala nafsika wato bani iya kiyaye maka godiya bani iya in gode maka daidai gurgudan abinda kai mini na ni'imomi saboda haka ina roƙonka ka gode makanka daidai da abinda zai dace maka saboda haka musulmi Allah ya koya masa sai alhamdulillahi rabbil alamin idan kana gode wa mutana godiya ga mutum akan zaka gode masa gurgudan alherin da ya yi maka to kana iya kidaya alherin da Allah Ubangiji ya yi maka ni'ima guda misali da ni'imar gani ita kadai gaskiya duk duniya bata isa ta zama tamaninta ba bata isa ba kissa wani sarki an ce wani malami mai hikima ya tambaye shi ya nuna masa sifa yana da sarauta kuma ya kaisaita cikin mulki ya ce masa ai wannan mulkin ta duk gaba daya bai kai komai ba in an gwada da ni'imomin Allah ya ce kamar yaya ya ce misali dai ga tsuro ya kama ka sai kurɓa ɗaya ɗin nan ruwa an ce in ba ka ba da mulkin ka ba za a baka ba dole ka bada za ka bada mulkin nan akan wannan
ruwa
to haka idan ka haɗe wani abu ya tsaya maka a wuya in baka sai wannan ruwa ka sha ba
baka da
ikon ka rayu saboda haka dole ka bada mulkin ka saboda haka yake masa mulkin da wato kurbanar ruwa sai ta zama tamanin sa bai kamata ka manta da ubangijin ka saboda shi ba so saboda haka alhamdulillah rabbil alamin inna muna fadin sa da nufin mun yi wa Allah godiya akan dukkan ni'imomi wa'anda sun shafi halittar mu da rayuwarmu wa'anda mun san su da wa'anda ba mu san su ba duk gaba da gurgudun sanin Allah da su mun gode masa akan su haka mun zo mun ce alhamdulillah nan mun nuna cewa mun yi imani da Allah shi kadai ba wasu gumaka ko wasu abubuwa ba a'a mun gode wa Allah
shi kadai
wanda ya tara dukkan sunaye kyawawa sunan al-asma'ul husna duk sun taru a cikin kalmar Allah din shi yasa a can ma da aka ce walillahi al-asma'ul husna anti al-asma'ul husna duk ga Allah za su koma ko ban su ga Allah din nan Allah ne a cikin sunan Allah nan ya tabbata kuma Allah din nan ya ce danta da wasu sifofi ba a rada shi ga wani mutum ba za a taba sa wani mutum sunan Allah a ce za a kira shi Allahu ba abu haka kuma shi wannan suna Allahu duk yanda aka yi baya fi wato ba za ka iya ka rasar da shi ga ma'anan shi ba
ma'ana abin da yazo mu
wato in kace Allahu ya koma wannan shine sunan shi in ka cire alif na farko kace lillahi har wa yau dai ana gonan Allahu din ne in ka cire lami na farko sai zama lahu nan ma zai koma ga Allah din ne in ka ce da dukkan lamuka ka bar na harafin karshe huwa shi kuma ya koma ga Allah ne hu shine Allah ubangiji madaukakin sarki shi wannan suna ba a shiro shi daga wata kalma ba na larabci saboda haka suna ne ana ce masa murtaji suna ne wanda ba a tsada shi daga wata kalma ba suna ne wanda Allah ya zaba makansa duk gumaka ana ce musu ilah gunki abun bauta amma ba Allah bane Allah dai shine kadai Allah
shi kadai
Allah
yake dauka wannan
suna in kace Ar-Rahman to Allah din da aka ce alhamdulillah wane ne Allah din da aka fada ne rabbil alamin ubangijin talikai wane ne Ar-Rahman Ar-Rahim shine Allah din har wa yau shine mai rahama zaman miya mai rahama sai bantacciya wane ne shi shine maliki yawmiddin to lalle kafin musulmi ya fara karanta fatiha har zuwa wannan matsaya ya gogo da abin da fatiha ta kunsa saboda haka sai a tsebo shi daga gaiba a kawo shi khitaba a ce masa to anan ya isa kace ya ubangiji gare ka muke ibada kai kadai muna tebe shi da ibada sannan kuma kace Allah ubangiji kai kadai muna neman taimako dan gare ka haka kuma anan ka koma kace ihdina kace yadda mu zuwa tafarki na daidaiti ka tabbatar da mu akan sa tafarkin annabawanka da manzanninka siddiqanka shahidanka da salihan bayinka ba tafarkin wadancan da kai fushi da su ba tafarkin wadanda sun bata daga bin tafarkin ka bayan musulmi ya faɗi wannan duk lokacin da ya gama fatiha ana buƙatar ya faɗi wata kalma kuma wannan kalma ba a faɗin ta sai bayan fatiha ita kadai kalmar amin
karanta fatiha
sai ka ce amin amin din nan lafazin ta biyu ne ka ce amin ba tare da ka ja a din ba da kuma amin biyu duk kana iya faɗin ka ce amin ko kuma amin duk daidai ne ba bambancin tsakanin duka sun zo a cikin sunna ma'anar amin anan shine ya Allah ka amshi abinda na roƙe ka da shi Abdullahi ibn Abbas yace wannan din ma'ana ne amma ma'anar shi ya kasance abinda na nema daga gare ka din nan ya kasance haka kamar yadda na nema sai duka dai ma'anar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace idza qala al-imam amin fa aminu idan limai ta amin to kuma ku ce amin a wata riwaya kuwa idza qala al imam amin faqulu amin fa innahu man wafaqa ta'minahu ta'min al malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi idan liman yace amin kuma ku ce amin duk mutumin da amin ta amin din da ya fada idan ta dace da mala'iku lokaci da suka fade ta to Allah zai gafarta masa dukkan laifukan da ya aikata ita wannan fatiha ta kunshi abubuwa da dama ita ce kadai wajen hikumomi ita ce kadai wanda aka ce musulmi ya karanta ta kuma ya maimaita ta a cikin sallah ita ce ana maimaita ta a cikin sallah kowace sura ba a maimaita saboda haka aka ce mata as-sab'ul masani sura mai aya bakwai wanda ake maimaita su cikin sallah har ma ubangiji yayi ma annabin sa sallallahu alaihi wa sallama wato yayi masa bayanin cewa abin yabo ne cewa ya bashi wannan sura yana cewa laqad atainaka sab'an min al-masani mun baka ayoyi guda bakwai daga cikin ayoyin da ana maimaita su cikin sallah sai ka alqur'an al-azim haka mun baka qur'ani mai girma wato ita kadai ne aka ware ta aka ambace ta daban sannan aka zo aka ambaci alqur'ani ita wannan fatihatul kitabi wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana zaune cikin sahabbansa sai ji wani motsi sosai harka na kamar harkar da zaka yi kana bude kofa sai ji ko ina da ko ina na masallaci ana harka muryoyi suna ta zuwa sai tambayi sai Jibril sahabbansa kuma suka tambaye shi yake musu wani mala'ika ne bai taba sauka kasa ba ya sauka yau so da mala'ikan nan ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce masa Allah ubangiji ya aiko ni da suratul fatiha wadda ba a taba saukar irin ta ba cikin at-taura ko linjila ko zabura ko kuma shi alqur'ani kansa ita wannan sura an hada maka da an hada maka akan ta ayoyi uku na karshen suratul baqara duk mutumin da ya karanta su to akan abin da ya nema duk wanda ya karanta su abin da ya karanta su akan sa din nan Allah zai ba shi ayoyi uku na karshen baqara sune walillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard izuwa har amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbil mu'minin ma unzila min rabbihi wal mu'minun izuwa da karshen suratul baqara wayannan ayoyi wato idan mutum ya karanta fatiha a cikin wato dare ya tashi yayi raka'a wato na nafila ya karanta fatiha sai ya karanta wayannan ayoyi na karshe na bakara a kanta ko ya raba su biyu yayi raka'a biyu da su Allah ubangiji zai rubuta masa ladar rayar dare tun farkon shi zuwa karshe
kamar yana
sallah har gari ya waye ko manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake su waɗannan an zo da su ne daga cikin wani taska na musamman a cikin aljanna a gargashin al-afs to
innan
ayoyi waɗannan fatiha da waɗannan ayoyi to wata rana Ubayy ibn Ka'b sayyidina Ubayy ɗaya daga cikin waɗanda Allah ubangiji ya bashi Qur'ani tun zamanin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shine wanda Allah ubangiji ya umurci annabinsa ya karanta lam yakuni allazina kafaru min ahli alkitabi akansa bayan ku Allah ya saukar masa yace masa ya manzon Allah kana son in karantar da kai wannan sura in karanta maka ita alhali ko kai aka saukar ma yace Allah yake in ji ka daga bakin sa Ubayy ibn Ka'b wata rana ina salla a masallaci sai manzo Allah ya kira shi bai amsa ba to da ya gama salla sai zai ce manzo Allah ka kira ni yace Ubayy ina kiranka kana nafila ka ka amsa mini a baka ji abin da Allah ya ga maka Allah yace maka istajibu lillahi wal rasul idza da'akum ku amshi kiran Allah da kiran annabi in ya kira ku la taj'alu du'a rasul ka du'a ba'dikum ba'da wadannan ayoyi duka sun nuna maka ka amshi kirana nan malamai sun ce nafila ba ka hana ka amsawa annabi in ya kira ka tana nafila ka ce masa na'am
sheka
amsa ya ce manzon Allah ka kira ni ba zan sake yi ba in ka kira ni ina nafila in sha Allah zan amsa yace to yace masa bari in nuna maka surar da ba a taba saukar irin ta ba a cikin Qur'ani ko saura ko injila ko ba saukar da irin ta yace in kana sallah ya kace yace a ina karanta alhamdulillah wa ina karanta fatiha yace to fatiha to kitab innan ita ce fatiha to kitab ita ce sab al masani wal qur'an al azim wanda Allah ubangiji ya ba wa al umma duk malamai sun yarda cewa sunan Allah mai girma din nan idan mutum Allah ya bashi ya karanta shi to Allah zai haramtar da jikin shi ga naman jikin shi ga azabar wuta wato fatiha ita ce sai kabari in ka karanta ka to insha Allah Allah ubangiji zai kubutar da kai daga wannan har wa yau ita fatiha ana amfani da ita wajen warkar da cututtuka iri da yawa Abu Sa'id al-Khudri ɗaya daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce ya aike su yaki suka je a wajen wato Larabawa na kauye daga yayi musu a wani wuri sai suka nemi mutanen gari wato masu ruwa kenan dan suna kauyawa suna sauka ne inda ake samun ruwa suka je suka sauka suka nemi mutanen garin su saukar da su yawa su bakwantar da su sauke su su basu abinci sai suka ce ku mutanen wannan mutumin nan da ake ce bai yawan sigiri ba za ku sauka a garin mu ku je ku sauka a daji
ba za mu
sauke ku ba ba za mu ba ku komai ba
mutanen manzon Allah
sun iso da suka je suka sauka
suka sauka
bayan gari can sai ga shugaban jama'ar su ci shugaban wurin sai ga miciji ya sare shi
shugaban kauyen
ba abinda ba a yi mishi ba na magani na kauye na maganin da su na gargajiya da su abin ya gagara saura da ya mutu sai ce musu da Allah ku nufi wa'annan mutane ku tambaye su suka ce wa'annan mutane ya ce musu
ku je gunsu
sai suka je wurin su da aka suka tan suka ce ya jama'a ko kuna da magani ne ga su magaban mu wato an cize shi kuma yana nan tsakanin mutuwa da rayuwa a taimaka suka ce wallahi shi Abu Sa'id sai ya tashi ya ce wallahi ina da magani amma ba zai muku ba tunda kun kore mu
kun hana mu
mu sauka garin ku ba zai muku ba sai dai in kun bani wani abu suka ce za ba sai an daidaita a san za su bashi tumaki 40 a cikin riwayar Sulaiman ibn Mahran al-A'mash haka yake sai aka ba su wa'annan
tumaki
sai suka je wurin sarki sai aka yi mishi sai ya yi mishi addu'a ne ya yi mishi ya karanta fatiha an ce kafa 10 ya yi wasu suka ce 7 wasu suka ce 40 a takaice da ya karanta fatiha kadai bai kara komai da kansa ba sai yake ubangiji ka yafe kai mashi magani ka warkar da shi kenan Allah ubangiji ya warkar da mutumin ya tashi kamar ba abin da ya same shi to sahabai sun ce mu raba wa'annan tumaki yake a'a kai ba za mu raba ba abu na yi nima ban san kanshi abu ne ya zo min don waɗannan sun ɓata ranmu ya za mu taɓa sai mu je wurin annabi sallallahu alaihi wa sallam mu gaya mishi abin da ya gaya mana sai mu yi aiki da shi da aka je suka gaya manzo Allah sai ya yi dariya ya ce ibribu li ma'akum bi sahmi ni ma ku raba ni ma ku aje min rabo fa wallahi man akala bi ruqyati batilin faqad akalta bi ruqyati haqq إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله مما كباني ربونا أتكن وإن لن تماكن والله إن وني ياتي درقيانا كيا فكي كاتيني درقيانا جسيا داما أبند متي wato a cikin abubuwan da kuke cikin su abinda mafi abinda za ku samu lada a kansa shine alqur'ani lada ta duniya ko lahira saboda haka ita fatiha tana magani duk abinda aka karanta ta saboda shi Allah ubangiji zai yare saboda haka ita fatiha ko kitabi bisa gaskiya idan an karanta ta to tana da abubuwa da dama ba ma so mu shiga a cikin su don kar mu je mu abin nan ita bismillahir rahmanir rahim da take farkonta ita kuma sayyidina usman ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ma'anar ta yace bismillahir rahmanir rahim sunane na Allah babba tsakanin ta da kuma sunan Allah babba ismullahi al'azam din nan a tsakanin su kamar sarin ido da bakin ta abin da yake fari a cikin ido da bakin kusa kusa saboda haka an san fatiha ita ce ta kunshi ismullahi al'azam din ga dama ga abin da annabi ya faɗi kusa kusa saboda haka idan za a karanta fatiha dole a haɗa ta da bismillahi rahmanir rahim domin ita a cikin fatiha aya ne a cikin fatiha ko da suka a cikin suratul namli sashe ne na aya inda ubangiji yana ce innahu min sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim
to akan makalla yanzu duka mun misali ita wannan fatiha kamar miliyan nawa ake karanta kowane ranar duniya
ba iyaka da yawa ana karanta
tunda
duk musulmi sai sun karanta ta sau 17 a kowane rana duk musulmi wanda yana kula da addini shi mai sallah to yana karanta ta ma masallata cikin musulmi suna da yawa ko da suke ba a rasa musulmi na suna amma musulmi na hakika sun ma suna da yawa
haka
kuma kullum ana karanta ta kuma alherinta yana nan cikin wannan
to menene tasirin ta ita wannan fasha akan dan adam da kuma ita duniyan kanta
wato ita fatiha dai hakika tasirin ta akan dan adam da duniya gaba daya abin da ta kunsa na farko dai a gabatar da batun rahma ya zamana mai karanta fatiha din nan kullum ran shi da zuciyar shi cike da alherin da yana so yi wa mutane shi mai son alheri ne da kanshi mai son alheri ne ga dukkan mutane saboda haka idan mutane sun kwatanto da ita wato da sifofin da sun zo cikin fatiha ai ba ka gani abin da zai faru a duniya sai alheri
in dai aka bi
abin da
fatiha da karatun su da
aure ke kan Allah babu abin da zai gyara halayen mutum da dabi'unsa irin fatihatul kitabi saboda haka tana da tasiri akan rayuwar musulmi a cikin duniya hakanan kuma tana da rayuwa akan ma dukkan halitta tunda wannan karatu da ake yi Allah ubangiji da ita yana ba da protection ga dukkan al'ummar musulmi kuma yana bawa wasu duk mutanen da suka kusance su abu ɗaya ne mutum zai duba irin yanayin da musulmi yanzu suke ciki to wannan kuwa dalilin shi musulmi sun saki wato komar da kansu da Allah sun saki tafarkin Allah
shi sa suka shiga wannan a wannan duniya
kwarai kuwa
aka sa su
kwarai kuwa Allah ubangiji ya shirya a cikin fatiha da alqur'ani duk wani shari'a duk wani hukunci duk wani tsari da musulmi yana so ita fatiha ta kawo waɗannan bayanai duk yadda muka yi su ta bayyana halal ta bayyana haram ta bayyana muhkam ta bayyana mutashabi ta bayyana abin da ake ce masa nizara ta bayyana abin da ake ce masa nizara ta bayyana fisqa ta bayyana wa'azi ta bayyana misalai iri na al'ummu da suka wuce da sauransu saboda haka ita wannan fatiha ashe ta kunshi abinda zai kariya ga dukkan mutane kariya da aka faɗa a nan shari'ar musulunci ta binu a kan wannan shari'ar musulunci ta haramta a taɓa rai na kowa sai da gaskiya shari'ar musulunci ta haramta a zubar da jinin kowa sai da gaskiya shari'ar musulunci ta hana duk wani abu da za a yi mai bata hankali ababayen maye giya da kwayuka na sharri da ake amfani wiwi da wane ne kofin da heroin da dai sauran su duk sahana haka nan kuma shari'ar musulunci ta hana duk wani abu wanda zai hausu ne nasabar mutane kamar zina wanda zai sa a haifi mutum ba a san daga ina ya fito ba sahana shari'ar musulunci ta hana abin nan wato zalunci ko kuma sata ko kuma kwace ko kuma dai mutum ko fashi mutum ya ci haƙƙin wani kurum ba gaira ba dalili shari'ar musulunci ta hana kai kana zaune kurum ƙasa lafiya sai ka kawo fitinan da za ta tada hankalin kowa da kowa a cikin tarayya wannan shi ake ce ma al-fasadu fil ard kuma lokacin da Allah ya haramta kisa ya haramta wato abin nan su jiya ya haramta bata abin nan nasaba ya haramta su taba dukiyar mutane da dai sauransu ai ya haramta tsakaninka da kai da musulmi da kuma wato waɗanda ba musulmi ba saboda haka shari'ar musulunci idan an bi ta musulmi da wanda ba musulmi za su rayu cikin inuwanta lami lafiya musulmi ba zai tilasta wa wanda ba musulmi ba ya zo sai ya yi ibada irin da musulunci ba sai ya yi sallah ba a ubangiji ya san da wannan amma ya ce la ikraha fi din babu tilastawa a cikin addini sai abin da mutum ya zaɓa ma kansa don haka lokacin da manzo Allah ya zo Madina ya ajiye ka'idojin zumunci tsakanin shi da duk mazauna ƙasar ya ajiye wannan yarjejeniya wanda ake ce masa haifatul Madina wanda aka annabi ya rubuta ta tsakanin shi da Yahudawa tsakanin shi da Kirista tsakanin shi da kabilun Larabawa duka ya rubuta tsakanin Muhajirin da Ansar da dai sauran mu'minai wayannan ka'idoji ya ajiye su saboda kowa ya rayu a cikin adalci ya rayu cikin aminci abinda Fatiha take koya ma musulmi
take
karanta su saboda haka ta fara da cewa bismillah mun ce daga nan musulmi baya aikata wani abu sai da taimakon Allah ko kuma abinda Allah ya bada izinin sa duk abinda zai shushi wani Allah bai bada izinin sa
akram kallah mun gode
Allah
lokacin ya ga kai sai kuma sai insha Allah zan ga ce ka a cikin shirin mu na 11
to babu ne
insha Allah to amma da din jama'a assalamu alaikum amma da din malami ne kin sallama assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
قد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون علم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم